To jama'a sanuku da zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan hantsi kan mitoci da dama da suka hada da mita 17 da 25 da kuma 60 a Niger kuma a gidajen FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya sannan kuma ana samu a duniyar gizo ta internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a muna fata kuna nan kallo kamar da muke a nan Washington DC Ali Mustafa Sakwato ne muka dawo ta da Babu Yakubu Makeri domin gabatar muku da shirin wannan hantsin. Bayan labaran duniya za ku je da jigogin PDP din jihar Niger a Nigeria suke cewa su ko ku sayar da abin da suka je na fitowa daga bakin gwamnan su ba kan batun kudaden da yace yana wahala wajen nema domin ya gyara hanyoyin mota na jihar.
Shin kana matsayinka na gwamna ka ce kai fakitka? Shin ina maganan da shi mai girma shugaban kasa Buhari da yake cewa yana furo ɗan kudade da ake ɗan ayyuka na yau da kullum?
To sana'ar shirinmu na nakasa na Usman Kabaru kuma
fahimci ka'idojin watsa da ake magana a kai ba.
Kamar me da me?
Kamar misali kafiya yadda in ka fara watsa in ka fara baiti da ba ana so ka sauka da ba in ka fara da na ana so ka sauka da na lokacin ni duk ban fahimci wannan ba kuma duk an mun bayani amma na kasa ganewa.
To wannan so man tabe ne na abubuwan da za ku ji daga wurin shi bakon Usman Kabari dan a shirin sa na nakasa kun ko ba wannan muna da ra'ayoyin ku da zamu kawo amma duka sai mun gama ba ku labaran duniya fa.
Lauyoyin jam'iyyar adawa ta NDP ta uwar gidan tsohon shugaba Rawlings suna shirin shigar da ƙara a kotun birnin Accra a yau Alhamis domin kalubalantar shawarar da hukumar zabe ta yanke cewa uwar gidan tsohon shugaban Rawlings Nana Akufo-Addo Ajibin Rawlings ba ta cancanci tsayawa a takarar zaben shugaban kasa da za a yi a watan Disamba ba idan Allah ya kai mu. Babban sakataren jam'iyyar ta NDP Muhammad Frimpong ya ce da alama akwai siyasa a wannan matakin domin tabbatar uwar gidan tsohon shugaban ba ta zama barazana ga shugaba John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC mai mulki ba wanda ake gani zai huskanci kalubala daga dan takarar babban jam'iyyar adawa ta NPP Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo. Frimpong ya yi misali da dokar zabe ta kasar Ghana ta CI 94. Yana mai fadin cewa hukumar zabe ba ta yi amfani da dokar da ta tanadi ta sanar da jam'iyya duk wata matsala ko kurakure da ke cikin takardun shiga takara don ta gyara.
To sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry kuma ganawa yake shirin yi da ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov da kuma wasu manyan kusoshi na diplomasiya a kasar Switzerland a ranar Asabar din da mai zuwa a wani sabon yunkuri na neman hanyar diplomasiya ta warware rikicin kasar Sham wato Syria. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ce take cewa tattaunawa da za a yi a birnin Lausanne wani bangare ne na hanyoyin haɗin gwiwar kasashen biyo bayan daina tattaunawa da aka yi daina yi da Russia ta kai tsaye kenan akan tsagaita wuta da kuma kai kan agaji a can Syria din. Kiri kuma zai tattauna akan batun Syria din da wasu kasashe da ke kawantaka da Amurka a ranar Lahadi a birnin London.
Labaran da zuwa muku dai daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar Republican ta nan Amurka Donald Trump ya lashe takobin kammala yakin zabe na ƙarshe ta yadda yake so. Mr. Trump ya nuna halin ko in kula akan yadda kusoshin jam'iyyar suke arcewa daga yakin neman zaben sa bayan da aka fitar da wani faifai da aka dauka nasa shekarar 2005 inda shi Trump din yake kalamai marasa kyau ga mata kuma yana gadara akan yadda yake sarrafa matar. Ya ce ya fusata sosai da 'yan jam'iyyar su ta Republican. Ya yi wannan furicin ne gaban magoya bayan sa jiya Laraba a jihar Florida da ke kudu maso gabashin kasar inda ake dagan samun kuru'u ko goyon baya. Ta bangaren yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar Democrat kuwa shugaban kwamitin yakin neman zaben Hillary Clinton ya ce hukumar binciken aikata laifuka ta FBI tana binciken yiwuwar rawa da Rashi ta taka wurin satar shiga akwatin sakon email dinsa zargi da wani babban jami'in gwamnatin Rashi ya musanta bayan da aka sato dubban sakonni na email na John Podesta sai WikiLeaks ta fara gabatar da sauran wato sakonnin a ranar Juma'a. Mr. Podesta ya faɗa wa manema labarai a ranar Talata cewa yana taimakawa masu bincike gano waɗanda suka satar shiga akwatin email ɗinsa. Jim kaɗan bayan da aka gabatar da faifan bidiyon ɗan takarar Republican Donald Trump yake faɗan wasu kalamai da ba su dace ba akan mata.
To, daukacin dukkan wakilan majalisar dokokin ƙasar Burundi sun yi na'am da dokar fitar da ƙasa daga kotun shari'ar laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ICC, abin da ke zama wani sabon mataki na cigaba da zaman saniyar ware daga sauran ƙasashen duniya. Tun jiya Laraba, majalisar wakilai ta ƙasar Burundi ta zartar da dokar na wanda kuma ta gabatarwa majalisar dattawa ta ƙasar, wadda ita ma dai bai ɗaya ta yi na'am da dokar da ƙuri'a 39, wato na ɗaukacin dukkan wakilai 39 da ke majalisar kenan. Yanzu dokar tana jiran sanya hannun shugaban ƙasar Pierre Nkurunziza kawai ne. To, ko bayan Burundi ta jefa ƙuri'ar fita daga wannan kotun, dai tilas gwamnatin wannan ƙasa ta rubuta babban sakataren majalisar ɗinkin duniya wata doguwar wasiƙa ta yi masa bayani na dalilin da ya sa ta fice, sannan kuma ta jira amincewar da watakila ta ɗauki kamar shekara ɗaya bayan samun wasiƙar gwamnatin. Ficewa da ƙasar Burundi daga kotun ƙasa da ƙasa dai da zama shi ne karo na farko na tarihin wannan kotun. To, mun kawo muku labaran duniya daga sashen Hausa muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC. Tuma da latu sai rahotanni kuma a jihar Neja za mu soma, inda maganar gyaran hanyoyin mota take neman ta rikide ta koma siyasa tsantsarta.
Ga alama dai kalaman da gwamnan jihar Neja Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi a kan lalacewar hanyar da ta haɗa Mina fadar gwamnatin jihar da kuma Abuja hedikwatar Najeriya ya harzuka babbar jam'iyyar adawa a jihar, wato PDP. A ranar Talatan nan da ta gabata ne dai gwamna Abubakar Sani Bello ya bayyana wa manema labarai ɓacin ransa akan yadda ya ci ya yi fafutukar samun kuɗin da ya gyara hanyar, amma a yanzu ƙasa da watanni huɗu kenan manyan motocin dakon kaya sun lalata hanyar. Ga dai kaɗan daga cikin abin da gwamnan ya ce a wancan lokaci.
Na ɗaya dai raina ya ɓace yake, saboda hanyar Suleja zuwa Mina ni na san da na yi gwagwagwa na samu yan kuɗi ko wata huɗu ba aka gyara.
To, jin waɗannan kalamai na gwamnan jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Niger ta yi wuf ta kira taron manema labarai, inda ta ce kalaman gwamnan abin mamaki ne da kuma ban al'ajabi. Mataimakin shugaban PDP mai kula da shiya ta uku a jihar Niger, Honorable Yahaya Ability, shi ne ya yi magana a madadin jam'iyyar ta PDP.
Wallahi mu abin ya bamu mamaki a ce mai girma gwamnan jihar Niger zai hito ya gaya ma duniya irin wannan magana. Mun dai san da cewa hanya ɗin nan an ba da kwangilan shi. Mai girma gona ya hito ya gaya ma duniya cewa shi ke fakitika ya samu kuɗin da ya wannan aiki. Shin kana matsayinka na gona ka ce ka yi fakitika? Shin ina maganan da shi mai girma shugaban ƙasa Buhari da yake cewa yana turo ɗan kuɗaɗe da ake ɗan ayyuka na yau da kullum? To, yau gona ya fito ya ce shi ke fakitika ya samu kuɗin da ya wannan aiki.
Ba ka ga tayu kuɗin da ake turowa ba an turo su don wannan hanya ba ne, don wasu ayyuka ne, amma ya yi ƙarfin hali ya sa aka gyara hanya.
To, in ka ce a haka mu koma baya mana, me zai sa a yi wannan aiki ɗin tunda yau aikin nan in baka mance ba aikin an riga an ba da kwangilanta? Gwamnatinmu na jam'iyyar PDP mun ba da aikin nan.
Kakakin gwamnan jihar Niger Jibril Baba Indaci ya ce waɗannan kalamai ne kawai irin na siyasa.
Su maganan su siyasa suke, yaya za a yi hanyar? Duk wanda yake ɗan Neja zai gan irin kuɗi da aka kashe a kan hanyar an ya lalace ba zai yi magana ba?
Dama sun ce me yasa zai ce ya yi fafutuka bayan dama
akwai? Ba a yi maganan fafutukan ba wai ko yaro ko jariri da ke jihar Najeriya da jihar Neja ya san cewa jiya ba yau ba ta ɓangaren kuɗi.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Ana turka turka saboda kuɗi, daga mutum ya janye wando don saboda kuɗi.
To, a gaishe ka Mustapha. Jama'a, kuna jin shirin sashen Hausa muryar Amurka ne a Washington DC, inda muke ƙarfe 3:10 na dare fa. To, muna da shirin na kasa da kuma ra'ayoyinku da zamu kawo, amma bari mu gama jin Andy Bature.
Shine cigaban Najeriya, Allah sarki daya shi muke baya kun gani kude da bakin cikin juna Allah ke magani ku bajin yanzu ga zo ku taru mu zauna lafiya sai kuje an tashi kallau yau lafiya lalle tar Allah muke Allah kuwa shine don daya lalle bar bambanci na kabila ko addini
wasuna lafiya al'umma ta kasa ta kunjiya sama lawan lafiya shi ne cigaban Najeriya
ku kankar zuciya mu cire hasada mu zubar da shi
lalle
bashir cutar da mu masu fitne shi
lalle
kasar mu guda daya to mu yara sai mu kula da shi
lalle
ku bar yan hasada wanda ba sa son Najeriya
ku zauna lafiya al'umma ta kasa ta kunjiya zama lawan lafiya shi ne cigaban Najeriya
to a gaishe ka Andy Bature da wannan waka ta zaman lafiya to Usman Kabari an kashi da mu ma mun shirya mu ji shirin ka na
nakasa
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 ba kasawa ba nakasa ba kasawa ba
mai sauraro assalamu alaikum barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba a wannan makon muna tare da wani fasihin mawaki ne amma kuma yana da larura ta rashin gani wanda hakan bata sa ya kare ko kuma ya kasa yin abin da yasa a gaba ba wato wanda muke tare da shi shine za ku ji a bakin sa da kansa domin kuwa waka a bakin mai ita tafi dadi saboda haka kafin mu je gare shi ku dan ji somin tabi daga cikin wakokin sa
Ajina da wasu jababan cini
Malam yaya soja ba ne marayi dole ma
Malam yaya soja kade na matuna ne so
Baban cini du soja ku ba ni ido je Ajina da wasu jababan cini
Malam yaya soja ba ne marayi dole ma
Malam yaya soja kade na matuna ne so
Baban cini du
Assalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ah to da wa muke tare mai sauraro zai sanya san wane ne?
Ah sunana Yahaya Usman amma an fi sani na da Malam Yahaya Makahu.
To Malam Yahaya me yasa kike cewa Malam Yahaya Makahu?
Ana ce mun haka ne sakamakon rashin gani da nake dauke da nake fama da shi a sanadiyar wani ciwo da ake cewa bakon dore wasu kuma sukan ce mai ciwon kenda. Wanda shi yasa na kasance daga cikin mutane masu lura rashin gani.
Ai.
Tun shine ake mai inkiya da Malam Yahaya Makahu.
Eh tun kana shekara nawa wannan abin faru?
Ina dan shekara 6.
Eh
wannan abin ya faru.
Menene takaitaccen tarihin ka?
To alhamdulillah na farko dai takaitaccen tarihi na ni an haife ni a karamar hukumar Giwa 1983 kuma nan na tashi na fara karatun allo na a garin da aka haife ni daga misali na je Kaya da kuma je Fatika duk da makarantar allo kasancewar wancan lokacin na baya da ya wuce a abubuwa na ilimin zamani babu su ba su da karfi ba a ba su muhimmanci sosai kamar yadda ake ba su yanzu musamman a karkara to sai ban samu damar yin karatun zamani ba amma cikin kocin ubangiji a lokacin duk da rashin gani na na jaraba sana'o'i daban-daban na yi sana'ar feda rake na yi sana'ar feda kwai na yi sana'ar feda ice na yi sana'ar a tura baro haka nan za a hakika sa a bayan gari a buga bulo ko in ji kwasu ice da baro wannan duk hanyoyin da na danga bi kenan a lokacin ina samun abin da zan gudanar da rayuwa
to a lokacin za a ce baka gani kuma kana iya tura baro da sauransu yaya abin ya faru
eh to ka san da yake kusan ba ni kadai ba dan mutun ya samu matsalar rashin gani in dai a anguwar da yake ce to babu wani abu da zai iya gagarar shi zaka ga ana cewa makaho yana hawa keke yana hawa mashin wasu karambani iri-iri inda aka haife ka kaga duk wani kwari da wani lungu da wani dangare ka riga ka san shi don haka babu inda ba za ka iya yin komai kai tsaye ba to don haka wannan ne ya bani damar yin duk wasu abubuwa da na iya gudanarwa a garin da aka haife ni
To ka ce mun karatun allo ka faro karatun allo. Sai muna tsammanin ko mu ji cewa ga Malam Alaramma kuma to aina kuma ka samu basirar rera waƙoƙi.
Na'am, to wato ka san tsawon lokaci mu abin da muke dauka dan mutun ya samu lalurar rashin gani to shikenan babu abin da zai iya tafukawa a rayuwar shi bayan bara. A lokacin da na shigo garin Kaduna da sunan bara na shigo Kaduna. To amma tunda na riga na saba da sana'o'i daban-daban kuma ina mu'amala a cikin ƴan uwana kasancewa na mabarati sai na ji rayuwata ta zama wata iri kamar ba rayuwa nake kamar inda kowa yake rayuwa ba. Don haka a kokari na in nemi sana'ar da zan yi. Da na zo Kaduna ne bara aka ban shawara na je Lagos ne bara kudin da na samu daga Lagos sai na siyo kayan wuta TV da kuma radio haka manya-manya don in na zo na sai da su in kara kuma da ko wasu
ya zama sana'a
sai aka cinye bashi wasu kudaden sai shigo wasu da rabi-rabi wasu kuma sai dai na hakura amma kuma duk da haka sai na kasa hakura da cewar bazan ci gaba da yin sana'a bara ba. Yana samu wani mawaki na shawarci shi ga abin da nake so ni ba zan iya dogara da bara ba ina so yin shawara. A lokacin su ya bani shawarar yanda ake shiga studio da yanda ake yin komai duk da ya bani shawarar na gane amma sai na je studio ya gane cewa ai shawarar da ya ban ma duk ban fahimci maganganun da yake gaya min ba. Ina zuwa a studio aka fara ci min to yanzu wanda baya gani ya zo a bata mana lokaci a ba shi ranar da ba ayyuka. Mutane suke ta tijara haka sai lokacin sakatariyar gurin Hadiza ta ce a bashi dama a bashi minti 30 in ba zai iya ba sai a fitar da shi a bashi wani lokaci to cikin kuncin Ubangiji a lokacin da aka diban man a gwada ni a gani sai kuma Allah ya ce mace ni a ga cewa zan yi abin da ya kamata sai aka bani dama lokacin ne ma mataimakin shugaban kasa na wannan lokacin waka Atiku Abubakar wannan shi ne farko da na shiga sana'ar waka.
Zaka iya tuna baitin da ka rera ko guda ɗaya daga ciki?
Zan iya tuna insha Allah.
Zan so in ji.
A ciku za mu zaɓa jangwar zo shugaban ƙasa insha Allah. A ciku taka kowa kai mulki an gaira shugabana. Ko tashi ɗan arewa mai zaɓe shi a ciku shugabana. Domin ya zo ya gyara Najeriya shi da ya kau da ɓarna. A ciku babu shakku har abada a ciku mu muna nan bayan ka. Kaka a lokacin. Ko fahimci ka'idojin waka da ake magana a kai ba.
Kamar me da me.
Haka nan dai kamar misali kafiya yanda in ka fara waka in ka fara baiti da ba ana so ka sauka da ba in ka fara da na ana so ka sauka da na lokacin ni duk ban fahimci wannan ba kuma duk an mun bayani amma na kasa ganewa.
Wato irin kafiya da dango din nan.
Yawa kafiya da so sai daga bayan na shiga harkar na gane abin da ake nufi da ni ko baitin ma ba wanda ya ta ne ba nan zan yi biyu can gaban yi uku haka ne dinga yi dango nan biyu na uku sauka can kuma na uku na hudu sauka. Sai da na shiga harkar sai na gane duk bayanin da malamin can ya fara man da farko ga abin da yake nufi.
Kafin mu tsunduma cikin maganan wakan nan dai sosai da sosai. Yahaya menene wahalar misali yanda ka taso kace ana maka inkiya da cewa Yahaya makaho. Shin menene babban kalubalen tasowa da bukata ta musamman a cikin al'ummar Hausawa?
Wato kalubale na farko shine a karancin kulawa. Abin da nake nufi da karancin kulawa mu al'ummar Hausawa idan mutum ya riga ya samu nakasa duk abin da zai yi na jarinta ko bazinta ko an yadda abin da ya dinnan yayi to shi wanda ya abin a wulakance yake. Don haka ba zai ci gajiyar ba lalle bane ya ci gajiyar wannan bajintar da yake da ita ko da mutane fa sun yadda da iyawar shi sun yadda da ya cancanta to ba lalle bane ya amfana da wannan cancantar ko bajintar da ya nuna a zahiri. Don haka a kodawane lokaci ana mashi kallon mutum kasashe. A kodawane lokaci ana kusan kamar a cire shi daga tsarin al'umma domin tsare-tsare da yawa da za a yi sai ka ji an ce an fitar da na akwai nasuwa na marasa gani da kaza-kaza to a ko kuma misali marasa kafa ko kuma dai masu nakasa to duk a hakan kuma za ka ga duk abin da za a yi maku shi a wulakance ma'ana akwai bambanci. Maimakon yanda muke kamar yanda kowa yake yanda Allah ya halicce mu haka ya halicci kowa yanda kuma in ka saba ma Allah Allah hukuncin da zai yi ma mai gani haka kai ma da baka gani ko baka da kafa ko baka da yatsu in ka saba ma Allah irin hukuncin da za a yi ma mai kafa ko mai ido kai ma irin shi za a maka irin hukuncin da za a yi maka kai mara gani ko mara kafa haka za a yi maka kai mai lafiya maimakon yanda duk daga cikin mu wanda ya zalunci Allah zai kama shi da laifin zalunci da yayi to duk abin da ya taso wanda yake na kasa ne na al'umma ne ya kamata a kalle mu a matsayin mutane yan kasa a kuma kyautata mana daidai da yanda ya kamata a kyautata mu kowa to mu a tsarinmu na al'umman Hausawa ba haka al'amarin ne yake ba komai namu akwai bambanci komai namu akwai nuna wariyar cewa kai ne na kasa ne kawai wannan shine babban kalubale inda a ce 100% muna samun kula wanda ya kamata to zama mu dinga mantawa da cewa mu muna da lalura da a ce muna samun kula kamar yanda kasashen makwabta muke jin tarihin yanda na kasashen su suke samun kulawa da haka muke samun wallahi na san zamu ma mantawa da cewa muna da na kasa to ba ma samun mu anan kasar fa in ka samu na kasa zakai aure zaka ga cewa kai sukan da za a maka ma ba ka za a cire ka ma daga sahun mutane ne gaba daya kawai saboda kana so ka aure mace musamman umme lafiya ce
to kai yanzu kai aure
ni yanzu nayi aure ina da yara guda biyu da Usmanu da Sa'adatu
kana da kwarana to matar ka tana gani koko ita matar da bukata ta musamman
mata na lafiya ta nau
ka ce mako mai zuwa ni da masu sauraro zamu sha labarin soyayyar ka
lalle ba ko kadan ba
to alhamdulillah
ai zamu sha labarin soyayyar da ta kwashe ni har ma na zo
yanda aka yanda aka kasa masu gani wanda suke ga masu da bukata ta musamman din
na kuma yi gogormaya yanda ya kamata wajen ganin na yake su kuma na nasara
ne da wasalihun ka ila rabbi
to mai sauraro nan zamu tsaya da hiranmu da malam Yahya Usman wanda yake da larura ta rashin gani amma kuma shahararren mawaki ne a jihar Kaduna a Najeriya wanda kuma mako mai zuwan zamu dora daga inda muka tsaya a madadin Julie Leathers Creation wacce ta hada mana sauti kamar yadda aka ji shi da shi kanshi malam Yahya sai kuma ni Usman Ahmed Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
kage Sheikh Usman na tabbata zaka samu tane da yawa su zauna su je da makawo ya kada masu gani to bari mu kawo muku ra'ayo a sharhin jaridun Ghana Daily tukuna
Zan fara sharhin jaridun ne da labarin da ya dauke muhimman shafin jaridun kasar Ghana wadda jaridar da Chronicle ta rawaito cewa hukumar zabe ta dakatar da wasu ƴan takarar shugabancin kasa su 13 ciki har da uwar gidan tsohon shugaban Rawlings Nana Akunedo Ajimar Rawlings bisa dalilan wasu kurakurai da aka samu wurin cike takardun su na shiga takarar zaben shugaban kasa na wannan shekarar 2016 jaridar da Chronicle ta ce dan takarar wata jam'iyyar adawa ta PPP a zaben shekarar 2012 da kuma Hassan Ayarga na APC suna cikin waɗanda hukumar zaben ta dakatar da su jaridar ta ce hukumar zabe ta amince da ƴan takara hudu kacal wanda suka hada da jam'iyyar NDC mai mulki da babban jam'iyyar adawa ta NPP da kuma CPP ta tsohon shugaba Dr. Kwame Nkrumah da wani ɗan independent waɗanda ta dakatar kuma za ta kai ƙararsu ga ƴan sanda da kuma hukumar lauyan gwamnati don bincike su da kuma yin shari'a akan su ƴan takarar shugabancin ƙasa da aka dakatar da su da dama sun bayyana damuwar su inda ita jaridar Daily Graphic kuwa ta rawaito hurucin jam'iyyar adawa ta PNC wacce ita kuma aka dakatar da dan takaranta Dr. Edward Muhammad inda take cewa tana kewar tsohon shugaban hukumar zaben Dr. Kwajo Afarjan saboda kwarewarsa gurin kula da al'amuran da suka shafi zaben kasar jaridar ta ce jam'iyyar ta kara da cewa tsohon shugaban na hukumar zabe yana ba jam'iyyin siyasan kasar isasshen lokaci su gyara kurakurai a cikin takardun su idan bukatar hakan ta taso amma wacce ta gaje shi Mrs. Charlotte Osei ta gaza a wannan fannin akwai wasu ƴan takarar da suke barazanan kai hukumar zaben zuwa kotu a yayin da shugaban hukumar zaben ta sha alwashin ba za ta ja da baya ba sai dai su haɗu a kotun tare har yau jaridar Daily Graphic ta bugo a shafinta na farko cewar kungiyar lauyoyin gwamnati ta ba da sanarwar mako ɗaya za ta fara yajin aiki a faɗin ƙasar idan gwamnati ta gaza kyautata yanayin aikinsu Jarida ta ce dalilin haka ne daga ranar Litinin 10 ga wannan watan Oktoba mambobi na kungiyar suka yanke shawaran yin wannan yajin aikin nan da kwanaki 7 masu zuwa Jarida ta ce wannan sanarwar tana kunshe ne a cikin wata wasiƙa da shugaban kungiyar lauyoyin gwamnatin Mrs. Francisca Titimensa ta sanya wa hannu Jaridar Daily Graphic ta ce lauyoyin gwamnatin sun kuma nemi a biya su kudaden allowance na ofishinsu da ke kunshe a cikin yarjejeniyar watan Disamban shekarar 2015 Jaridar ta ce lauyoyin sun kuma buƙaci a horar da lauyoyin gwamnati gabaki ɗaya kuma a rage musu ɗawainiyar aiki Sai kuma jarida Ghanaian Times wacce ita kuma ta rawaito wani labari mai fargaba inda jarida ta kawo labari mai cewar kashi 13 cikin 100 na ƴan matan Ghana ƴan shekaru 15 zuwa 19 suna haihuwa a cewar asusun tallafin kananan yara ta Majalisar Dinkin Duniya. Jarida Ghanaian Times ta ce wata ƴar rajin kare haƙƙin kananan yara ta asusun UNICEF Mrs. Emilia Allen ita ce ta bayyana wannan labarin a wani taron manema labarai da ta yi a birnin Accra a wani bangare na shagalin ranar yaran mata a duniya. Jaridar ta ce an kebe wannan rana ce don karfafa gwiwon yaran matan da kuma bayyana kalubaloli da suke huskanta a fadin duniya. Jaridar Ghanaian Times ta ce Mrs. Allen ta kara da cewa rahotannin kwadagon kananan yara ta shekarar 2014 an gano kashi 47 cikin 100 na yaran da ake bautar da su mata ne. Da wannan muka kawo ƙarshen shirin jaridunmu na Ghana. Baba Yakubu Makiri, Sashen Hausa na muryar America.
To gaishe ka baba, to yanzu sai ra'ayinku.
Sunana Abdulkadir daga Karagi. Hakikan Sashen Hausa na muryar America muna muku godiya game da wannan dama da kuka bamu, amma muna so in mika sakona ga dukkan cewa ɗan majalisar tarayya wato ko sanatoci da wannan kuduri da suka mika na cewa maganar gado tsakanin mace da namiji mukan hakikan waɗannan sanatocin domin su ba mu tura su bane domin su wakilci kansu ba, domin mu tura su domin su yi mana wakilci ne, amma abin da ya shafi addini tsakanin Allah da tsoron Allah, tsoron Allah kar su yi shishigi a game da wannan, domin su sani in suka zartar da wannan abin ya zama doka to mu muna nan muna jiran su, kuma Allah yana jiran su. Nagode Sashen Hausa na miri.
Assalamu alaikum murya America, mai magana Suleiman dan Nijar mazaune birnin Accra Ghana. Ina kira ga ƴan Najeriya da baki ɗayan su, kuma Allah da Annabi da dukkanin abin da Buhari ya yi muku, ku gane shi ba kuna ta fura cece ku kuna cewa wai yunwa yau ko Buhari ya bayyanka ya hana ana shigowa da asinci, ya hana ƴan boko haramu samu tindigogi da sauran makamai, amma duk ba ku ga wannan ba, kuna ta kowa yana damun Buhari, maimakon ku sanya shi addu'a ya samu ya gyara muku ƙasa, sai kuna ta tada mu bawan Allah da kasanka. To Buhari zai shawara da zan baka idan shekara 2020 ya kai ka salka ka ba su su ɗauko dan ɗan adam babu wanda ya mai daidai, domin Kadafi gashi nan lokacin da ya salka ɗan ƙasar Libya da suna mu Kadafi yanzu ya suka kasance ga cikin halin da sai shi ya sa kowa shugaban ƙasar ku addu'a ya gyara muku ƙasa, ba kuna kai kuna damun shi kuna tada mishi da hankali.
Tuma dalam to jama'a zu karfe 3:27 na dare a nan Washington DC ga shirinmu na kashe labaran matakaici.
Lauyoyin jam'iyyar adawa ta NDP ta uwar gidan tsohon shugaba Rollins suna shirin shigar da ƙara a kotu a birnin Accra yau Alhamis domin kalubalen ta shawarar da hukumar zabe ta yanke cewa war gidan tsohon shugaba Rollins Nana Akunedo Ajimar Rollins ba ta cancanci tsayawa a takara na zaben shugaban kasa da za a yi a watan Disamba idan Allah ya kai mu. Babban sakataren jam'iyyar ta NDP Muhammad Frimpong ya ce da alama akwai siyasa a wannan matakin. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai gana da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov da wasu manyan abokai a ƙasar Switzerland a ranar Asabar a wani yunkurin neman hanyar diplomasiya ta warware rikicin Siriya. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce tattaunawa da za a yi a birnin Lausanne wani bangare ne na hanyoyin haɗin gwiwa da ƙasashe biyu bayan daina tattaunawa kai tsaye da Rasha a kan tsagaita wuta da kuma kai kayar agaji a Siriya. Ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Republican ta nan Amurka Donald Trump ya lashe takobin kammala yakin neman zaɓe a ƙarshe ta yadda yake so. Mr. Trump ya nuna halin ko in kula akan yadda kusoshin jam'iyyarsu suke arcewa daga yakin neman zaɓensa bayan da aka fitar da wani faifai da aka ɗauka nashi shekarar 2005.
To a gaishe ka baba, to jama'a abin da ya sauka kenan a wannan lokaci daga Sashen Hausa na muryar Amurka inda muke misalin karfe 3:30 na dare sai can da la'asar misalin karfe 4:00. Muna fatan mu dawo muku da wasu sababbin shirye-shirye da rahotanni da za mu kawo muku, kuma wanda abokan aiki mu za su so taya mu gabatar muku da su. Saboda haka yanzu a madadin dukkan ma'anan Sashen Hausa na muryar Amurka, musamman shi baba Yakubu Makere na mutanen kuma sun gana da kuma Solomon Abu wanda ya ja umarni da injiniya mu Muhammad Ali Mustafa Sakwato ne ke fata a ƙara saurin lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.